Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye akan mitoci 30-25 da kuma 16. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma niyya da ke birnin Kunni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun matashar FM ta Alpha Radio da ke Kumasi. Baya ga haka a kodayaushe muna nan a shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu sauraro barkanmu da wannan lokaci yau Alhamis 13 ga watan Satumbar shekarar 2018. Shirinmu na karfe 4 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi kuka lalubo kai tsaye. Da farko ga kanin labaran duniya.
Shugabar Myanmar Aung San Suu Kyi ta ce da gwamnati ta tinkari lamarin musulman Rohingya daban. A burbushin gefen mahaukaciyar guguwar Florence ya fara kusantar gabar Carolina ta Arewa a yayin da guguwar ke tinkarar yankin gabashin Amurka. Amurka na barazanar kakaba takunkumin nan take don hana Russia da kuma duk wani da ke kokarin yin shishigi yanzu ko kuma a nan gaba a zabubbukan Amurka.
To a Najeriya shin me ke sa ake samun yawaitar har-haren Boko Haram a yankin jihar Borno a yan makonnin nan?
Abin da ne yake gani gaskiya akwai sakaci na gwamnati saboda su jami'an tsaronmu kowa ya san ƙarfin su ya kai ƙarfi.
Za ku ji ƙarin bayani a Najeriya har ila yau za ku ji cewa cibiyar bunƙasa harkokin demokuraɗiyya ta NDI ta dukufa wajen ganin an ƙara baiwa mata damar riƙe buƙaman siyasa. Baya ga haka Jummai Ali za ta shigo da shirinta na sai bango ya tsage. Muhammad Lalo ke jagorantar shirin tare da Nazir Ahmad Hausawa wanda yanzu zai karanto mana labaran duniya.
Masauraro assalamu alaikum. Shugabar Myanmar Aung San Suu Kyi ta ce da gwamnati ta tinkari lamarin musulman Rohingya daban. Ta ba da wannan amsar ce a lokacin da aka tambayi Aung San Suu Kyi a wacce take ta ba samun lambar yabo ta Nobel akan zaman lafiya game da rikicin a yayin da ake tattaunawa a wajen taron da ake yi kan tattalin arziki a babban birnin Vietnam na Hanoi. Mutuncin Aung San Suu Kyi a matsayinta na gwarzuwar demokuraɗiyya da kare 'yancin ɗan adam da ta samu sakamakon tsareta da tsohuwar gwamnatin soji ta yi na tsawon shekaru ya zube. Saboda kin yin magana da ta yi a kan kamfe ɗin musgunawa da cin zarafin da sojoji suka yi a kan jihar Rakhine wanda ya jawo kwararar musulmin Rohingya kimanin 700,000 zuwa kan iyakar Bangladesh tun watan Agustar bara. Haka kuma ta kare kasarta akan sukar da aka yi a makon da ya gabata na hukunta wasu 'yan jaridu biyu da ke aiki da kamfanin dillancin labarai ta Reuters bisa zargin karya ka'idar wata tsohuwar dokar zamanin mulkin mallaka mai taken Colonial Era Official Secret. An kama Walon da kuma Kyaw Suo a watan Disambar bara a lokacin da suke ganawa da wani jami'in 'yan sanda a wani wurin sayar da abinci da ke Yangon lokacin da ya ba su wasu bayanai masu tarin yawa. Ta buƙaci duk wanda ya soki hukuncin kuma ya buƙaci ya saki a saki 'yan jaridar ciki har da mataimakin shugaban Amurka Mike Pence da su nuna inda aka yi rashin adalci a lokacin aka gudanar da shari'ar. Amurka na barazanar kakaba takunkumin nan take don hana Russia da kuma duk wani da ke kokarin yin shishigi yanzu ko kuma a nan gaba a zabubbukan Amurka. Shugaba Trump ya ayyana shirin zaman na gaggawa a kasar jiya Laraba lokacin da ya sanya hannu akan wata dokar shugaban kasa da ta bada izinin aza takunkumin tattalin arziki da wasu hukunce-hukunce kan duk wani mutum ko kungiya ko kuma kasa da ta tsoma hannu a cikin zaben tsakiyar shekara da za a yi a 6 ga watan Nuwamba. An zartar da wannan doka makonni 8 kafin masu zaɓe su kaɗa ƙuri'a da kuma kare hare-haren kan shirye-shiryen zaben Amurka wanda ya haɗa da injinan zaɓe da kuma bayanan masu zaɓe kutse a kan 'yan takara ko kuma jam'iyyun siyasa game da kamfe da bayanai marasa inganci. Labaran duniya kuke sauraro daga sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Burbushin gefen mahaukaciyar guguwar Florence ya fara kusantar gabar Carolina ta Arewa a yayin da guguwar mai karfin ke tunkarar yankin gabashin Amurka. Ana zaton guguwar za ta ci gaba da kasancewa kuma za ta zubar da ruwan sama mai yawa a yankunan da abin zai shafa wanda zai janyo mummunar barna. Al'ummar da ke Carolina ta kudu da Carolina ta arewa na da kwana ɗaya tal a yau Alhamis su gama shirye-shiryen gujewa guguwar. Cibiyar nazarin guguwa ta ƙasa na sa ran ƙarfin iskar guguwar zai iso bakin gabar tekun da ke kusa da iyakar jihohin biyu a daren yau Alhamis ko kuma safiyar gobe Juma'a. Hasashen da ke bin diddigin guguwar ya nuna guguwar mai tafe da ruwan sama za ta kasance a bakin gabar daga Juma'a har zuwa Asabar. A ɗaiɓan garin kuma jami'ai a ƙasar Philippines sun fara kwashe dubban mutane da ke zaune a yankin da mahaukaciyar guguwa mai suna Mangkhut za ta bi. A yanzu haka guguwar na tunkarar arewacin tsibirin Luzon inda take ɗauke da iska mai tafiyar kilomita 205 cikin awa guda wanda ya daidai da mataki na 5 na mahaukaciyar guguwa a yankin tekun Atlantic. Haka kuma ƙarfin iska mai tafiyar kilomita 255 a cikin awa guda ya sa guguwar ta zama mafi girma a cikin guguwa 15 da suka fada wa tsibirai a wannan shekara. Ana hasashen Mangkhut za ta dara akan Luzon a ranar Asabar. Jami'an agajin gaggawa sun fara kwashe mutanen da ke zaune a yankunan gabar tekun a yau Alhamis. Haka kuma jami'an yankin sun ba da izinin rufe makarantu da ofisoshin gwamnati. A yanzu haka sabuwar yarjejeniyar zaman lafiya da aka gyara na tsakanin jam'iyyun adawa da ke yaƙi da juna a Sudan ta kudu don kawo ƙarshen yaƙin basasar da aka kwashe shekaru 5 ana yi wanda ya sanadiyar mutuwar dubban mutane game da korar miliyoyi daga gidajensu. Shugaban ƙasa Salva Kiir tare da shugaban 'yan adawa Riek Machar da sauran wakilan jam'iyyun adawa sun rattaba hannu akan yarjejeniyar ta ƙarshe a makwabciyar ƙasar wato Ethiopia a jiya Laraba. Duk da cewar gwamnati na murna da wannan yarjejeniya, masu sa ido na ƙasa da ƙasa suna ta baba akan yarjejeniyar. Wata ƙungiyar raji da ke da cibiyar ta ke Washington mai suna Enough Project tana da tambaya akan yarjejeniyar akan bayyana rashin ma'anar dubawa da daidaito kan zargin shugaban ƙasa da amfani da ƙarfin mulki wajen sace dukiyar ƙasar game da ɗaukar mummunan mataki na tashin hankali akan 'yan adawa.
Nazir Ahmed Hausawa ke ne karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To a Najeriya har-haren da ake kaiwa akan dakarun ƙasar da ke aikin wanzan da zaman lafiya a jihar Borno mai fama da rikicin Boko Haram na ci gaba da ƙaruwa a 'yan makonnin nan kamar da rahotanni ke nunawa. Dangane da haka na tattauna da Captain Abdullahi Adamba Koji mai ritaya masani kan harkar tsaro kan abin da yake ganin yasa ake samun yawan har-haren.
To Alhaji Mahmud, abin da ni nake gani gaskiya akwai sakaci na gwamnati saboda su jami'an tsaronmu kowa ya san ƙarfin su ya kai ƙarfi wadda mun je gurare da yawa mun yi nasara kuma a gida a ce an zo ana karkashe mana mutane. Inda abin da nake ji shi ne yawanci kogogin ake kashe mana duk da dai ba a so a faɗa amma magana ta gaskiya shi ne kogogin ake kashewa.
Menene ya sa su dakarun Najeriya da an kai irin waɗannan hare-hare sai su yi wuf su ce abun ba haka ba ne?
To wannan kasan akwai abin kamar salo na yaƙi wanda ake cewa yaƙi ɗan zamba ne akwai propaganda ya zan kira shi da Hausa.
Propaganda.
Kusan gaskiya dole ne a yanayin yaƙi akwai propaganda. Wanda ko da an yi nasara a kanka misali ba za ka so ka nuna an yi nasara a kanka ba amma mu dai gaskiya magana ta gaskiya muna so a faɗi gaskiya saboda haka sai muke kamar kawai akwai sakaci na gwamnati wanda yanzu shekarun sa uku da wani abu ana neman na kuɗi har yau ba a gama da su ba abinda an nuna cewar kamar a take za a lokaci ɗaya cikin wata ɗaya ko cikin kwa akwai lokacin da aka ba da kwana 30 Hajji Mahmud.
To amma kana ganin captain na san lokacin baka ganin kamar za a yi musu adalci idan aka ce suna ta yunkurin ganin sun siyo makamai an kyautata yanayin rayuwarsu dakarun Najeriya da suke yaƙi kana ganin hakan ba zai sa a ce
ana faɗa za a yi amma gaskiya ba a yi shi ne magana ta gaskiya ne da abin da jami'an tsaron Najeriya suna da karancin makaman da ya kamata su yaƙi su yi amfani da shi a wannan gurin.
Kana ga a iya cewa kenan wannan kungiya ta Boko Haram ta ƙara haɗuwa wuri guda kenan lura da irin har-haren da suke kaiwa akai-akai?
Ha, ba maganin ta ƙara ta haɗu guri guda ba ne.
Da ana tunanin an wargaza su.
akwai suna farraki saboda sun rarrabu, akwai rabe-rabe kamar kashi biyu ko uku yanzu haka na Boko Haram ba ta da kai ba har yanzu, gaskiya ba ta da kai ba ce. Amma dai abin shi ne a yanzu suna amfani da wata dama ce a Alhaji Mahmud, kaga yanzu yanayi ne na damana, akwai motoci haka za a kai muku attack ko makamancin haka, sai motocin sojojin mu suka ce a cikin taɓo. To a nan gaskiya suna samun dama su yi amfani da wannan damar mota ta kafe a cikin taɓo su kawo su hafar da mutane su kashe har ma su kwashe bindigogi.
Captain Abdullahi Adambako Jimiri ta yake na masani kan harkar tsaro. To a Najeriya har ila yau cibiyar bunƙasa harkokin demokuraɗiyya ta National Democratic Institute NDI na muradin aiki tare da masu ruwa da tsaki musamman kafofin yaɗa labarai domin aiwatar da shirinta na fafutukar baiwa mata damar shiga a dama da su a cikin harkokin siyasa a Najeriya. Daga Kano ga rahoton Mahmud Ibrahim Kuri.
A ƙarƙashin shirinta mai lakabin Women in Politics, wadda hukumar raya ƙasashe ta Burtaniya wato GFID ke samar da kuɗaɗen aiwatar da shi, NDI ta himmatu wajen ganin adadin mata masu mukaman siyasa ya ƙaru a jihohin Kano da Jigawa da Kaduna da Adamawa da Anambra da Enugu da kuma Lagos.
An yi bincike ne abin da ke research a ƙasa baki ɗaya, sai aka gano cewa kowane ɓangare da akwai nasu matsalan, mu kamar nan North West da kuma Kano. Yanzu misali idan an zo yin dokoki a irin wannan abin da ya shafi mata ko abu da ya shafi yawan faɗin yara ƙanana da ake yi, babu mace wanda za ta iya tayi ta ba da nasu ɓangaren. Sannan na biyu an ce wa cewa ‘ya mace ne, akwai abin da sai ‘ya mace ta san matsalar kanta.
Dr. Mustapha Muhammad kenan na kungiyar DAG masu aiki tare da cibiyar NDI bayan da ɓangarorin biyu suka yi tare neman goyon bayan 'yan jarida a Kano domin cimma manufa. Malam Bashir Muhammad Bashir masani ne kan lamuran sadarwa da harkokin yaɗa labarai na cikin waɗanda suka halarci taron kuma ya yi tsokaci.
To wannan babban al'amari ne wanda yake na da sarƙaƙiya ƙwarai da gaske. Kafofin yaɗa labarai za su taka rawa ƙwarai da gaske ta hanyar su ne mutane za su fahimci alfanun yadda su matan za su shiga a dama da su. Akwai matan da za ka gansu Allah ya ba su ilimi, Allah ya ba su wayewa, suna da fikira. Idan suka shiga cikin harkokin mulki akwai irin rawar da za su taka.
Baya ga 'yan jarida, yanzu haka cibiyar ta NDI ta dukufa wajen neman haɗin kan malamai da jam'iyyun siyasa da kuma majalisun dokoki na jihohi. Amma kwamar Yahaya Shu'abu Ungogo da ke sharhi kan al'amuran yau da kullum na cewa
ba wani addini da ya hana mace ya ce ta yi kaza gaba ɗaya, ko ka ce wai kada mace ta zama ta riƙe wani abu wanda zai zama mai amfani ga al'umma. Muddin tana da ilimin da za ta yi haka, amma babban abin da kowa yake faɗa shi ne raunin mata. To wani irin rauni ne na mata manza masu ilimi, shugabanni, mutum ya canje jam'iyya a shekara ɗaya sau uku, ya tsalle-tsalle sau uku.
Wannan yunkuri na cibiyar NDI na zuwa ne a daidai lokacin da jam'iyyun siyasa a Najeriya ke ci gaba da sayar da takardun tsayawa takara ga masu neman mukamai daban-daban domin tunkarar zaɓe na shekara ta 2019 da ke tafe. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
To a gaida Mahmud, idan Allah ya kai mu a shirinmu na dare kan wannan batu na ganin an baiwa mata dama a fagen siyasa, za mu so ku kira ku bayyana ra'ayinku. Amma kafin nan bari mu je Jamhuriyar Nijar, inda wakilin sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya a yankin Afirka ta Yamma, Dr. Muhammad Ibn Chambers, ya gargaɗi shugabannin ƙasashen Sahel da na Afirka ta Yamma da su mai da hankali wajen inganta sha'anin shari'a akan gaskiya da adalci. Chambers ya yi wannan kira ne a wani taron yankin na Sahel da aka yi a Yamai, babban birnin ƙasar ta Jamhuriyar Nijar. Ga rahoton da Sule Mumuni Burma ya aiko mana.
Rashin hukunta masu laifuka ko nuna son rai a sha'anin shari'a na daga cikin manyan dalilan da masana suka ayyana a matsayin waɗanda suka jefa ƙasashen yammacin Afirka da na yankin Sahel cikin yanayin tashin hankali. Dalili kenan da Majalisar Ɗinkin Duniya da Ƙungiyar AU da sai da yawo suka tattara masana domin nazarin wannan matsala da a ƙarshe illolinta ke ƙarewa akan talakawa. Saboda haka wakilin sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya a wannan yanki Dr. Ibn Chambers ya ja hankulan shugabanni.
Un combattant contre le terrorisme, il faut aussi assurer le respect des droits de l'homme, mais surtout assurer la justice
yana mai cewa dole ne a dauki matakan mutunta yancin dan adam kamar yadda ya zama wajibi a shimfiɗar da shari'ar adalci da gaskiya domin kawo ƙarshen tashina-tashina. Misali la'akari da cewa mafi yawancin rigingimu kan samo tushe ne daga ɗabi'ar fatali da doka. Wannan yasa a yayin wannan haduwa muka ja hankulan gwamnatoci akan buƙatar ɗaukar matakan inganta fannin shari'a a kowane mataki. Gwamnatocin ƙasashen da suka halarci wannan haduwa a ta bakin ministan shari'ar Nijar Umaru Amadu sun buƙaci Majalisar Ɗinkin Duniya ta saka irin wannan taro a jerin muhimman ayyukan da ke ƙunshe cikin ajandarta. Ganganin ƙasashen yankin Sahel da na Afirka ta yamma sun haɗu a wuri ɗaya lokaci zuwa lokaci da nufin bitar haɗin gwiwa a game da tafiyar harkokin shari'a a ɗaukacin waɗannan ƙasashe da ke fama da ƙalubale iri guda, wato ta'addanci, safarar makamai, fataucin miyagun ƙwayoyi, har ma da bil'adama.
Cette conférence sous l'égide des Nations Unies doit être institutionnalisée, nous avons dit dans la déclaration de Niamey dans les meilleurs délais.
Dr. Muhammad Ibn Chambas ya ƙara da cewa cimma gurin da aka sa gaba a ƙarƙashin irin wannan haɗuwa ya danganta daga yanayin rayuwar ma'aikata da na kayan aiki a mashara'antu. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Yanzu agogo a nan Washington DC na cewa 11 na safe ne da minti 16 kai tsaye ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka. Yanzu kuma ga shirin sai bango ya tsage.
Masu sauraron filin sai bango ya tsage, assalamu alaikum. Tare da fatar kuna lafiya, Jummai Ali daga birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Yau cikin yadda Allah, shugaban kwamitin yada labarai na Majalisar Wakilan Najeriya dan Majalisa Abdulrazak Namdas zai yi da bada amsa ga dukkan tambayoyin da aka yi masa. A makon jiya an karanto tambayoyin Hajiya Ajuji daga karamar hukumar Shani jihar Borno, to amma saboda kurewar lokaci ba a bata amsa ba. A saboda haka ga Malam Buhari nan zai sake karanto mana tambayoyin nata.
Tambaya tana nan kamar haka. Na farko tambaya daga hannun Hajiya Ajuji mai tuwo bargu gura shi kawo daga karamar hukumar Shani local government jihar Borno. Wa wai menene su mata ba a jin tsuriyarsu a Majalisa, ko rashin iya aiki ne, ko ɗan majalisun ne basu dama su faɗi albarkacin bakinsu ko kuma su nuna kuzarinsu da zagarsu? Tambaya ta biyu ita ce kamar haka, wai wannan abu da gwamnoni suke nema a kafa yan sandan jihohi, ina matsayin Majalisa a kan wannan batun?
To, an gama tambayoyin?
A kan ne.
Batun da ake na nema a kafa yan sandan, rundunar yan sandan jihohi, wai meye matsayin Majalisa a kan wannan?
Ba wata shirin da ake yi a Majalisa na hana mata fito su yi magana. Kuma matan da muke da su a Majalisa, gaskiya daidai ruwa daidai gari, suna kokari. Abinda ya sa wata rana ba a shi kallon su, ba su da yawa ne a Majalisan duka. Da Majalisan Karaya da Rabbi Tabin duka su kai 30 ba. Yana to, yanzu kamar duk arewa, faɗin arewa nan muna da jihohi 19. Amma muna da mace daya a Majalisar Dattawa, ita ce Senator Binta daga Adamawa, ita take wakilta a Mudi Maiha, Mudi North, da kuma Madagali da Mucika. Wannan ita ce take wato, in a ce mace kwaya daya ake wakiltar take nan a Majalisar Dokoki ko kuma Dattawa na Arewa, kin ga ba su da yawa. To ko da ta tashi tana magana, ba kullum ne za ta tashi ta yi magana ba. Amma suna magana don ba su da yawan ne shi yake kawo da haka. Mu dai muka kira da ƴan uwanmu a bar mata su yi kokari su shiga siyasa, mata kuma su so ƴan uwansu mata su ba su kuriya su zo don a samu ganin su, kuma za a ba su dama su yi magana. Wannan na mata kenan. Na maganan police na jihohi, mu a Majalisa bai jima ba ma muka kawo maganan cewa rashin tsaron da ake samu don ba a samu police na jihohi, head police kenan. Domin mutumin da yake bayansa yana police, ya shiga police, sai a ɗago shi a kai shi Kano. shi bai san mutanen ba, bai san al'adunsu ba da sauransu. Kafin ma ya san al'adunsu, ya san gari, ya san lungu-lungu, to aiki mata wahala. Haka za a ɗauki wani daga Sokoto, sai a kai shi a Nambara. Kafin ya san al'adun mutanen da addininsu da harkunsu duka da abubuwa da yawa, lungu-lungu sai sha wahala. Shi yasa muka ce to, amma in kowane jiha tana da nata police, to za ta samu sauki. Mu a majalisa mu muka kawo kudirin matsala nan, za mu kai ma shugaban kasa, muna fata in shugaban kasa ya sa hannu shi ma zai zama doka. Mu ne ma muke yi da shi an wannan mun ba da goyon baya ga wannan.
A takaice ko a majalisar wakilai kuna goyon baya a kafar rundunonin 'yan sandan jihohi ko?
Mun ko da jiya-jiya nan ba, shi shugaban majalisa wato leader na Ene Badamila, ai shi ya kawo wannan kudirin na state police. A san cewa mu ne muke mun yadda muna so a yi policing jihohi. Abinda kawai yake ba mutane tsoro hajiya. Ana da tunani kamar in an sa an saka police da jihohi, ana tsoro gwamnoni su ne za su karci amfani da shi, su yi su murkushe ɗan adawa da shi ko abokin gaba.
Mutane suna tsoron wannan akan cewa ya lafiyan giwa bare ta yi hauka.
Ana tsoron wannan amma to amma muna gani kowane doka ka kawo tun da abin ba Qur'ani bane ba Bible bane dole ana dan samu wani korofi ko a samu wani dan matsala, shi yasa kullum ake mata gyaran fuska. Mutane su duba wanne ya fi sauki, wanda ya san lungu-lungun garin kuɗi ne ko kana fi jin tsoron mutum da ya shi gwamna. Kuma haka yana kara wayewa, mutane suna wayewa sosai. Za a wayi gari ma gwamnan ba zai samu hurumi wannan ba. Muna ga barin shi ne shi zai ci amfani gaskiya. Wannan matsalar daga baya za a iya.
Ita majalisa ta yi la'akari da akan cewa yanzu yanda ake dinma wasu jihohi ba sa iya biyan kuɗin ma'aikatansu, idan aka kafa rundunonin 'yan sandan nan ina za su samu kuɗin tabbata suna da kayan aiki ana biyan su kuma yadda za su gudanar da aiki yadda ya kamata.
Gaskiya ne akwai matsala, amma wasu jihohi suna iya biya. Abu da nake so a fahimta, wata rana abubuwan da ya sa wasu jihohin ba su biya ba a yana cikin corruption da muke magana, in hanci da rashawa da ake kawowa. Amma yanzu tun da Allah ya ba mu shugaban kasa da yake faɗa da wannan, ai abu ne ka samu sauki. Kuma in an bar wannan an ci gaba da fara da cin hanci da rashawa, za a samu sauki, za a iya samun abiya a mutanen nan. Yanzu ba ana ma'aikata ana biyan hanci, mun san ana samun korafi, amma za a wayi gari wata rana wannan zai zama tarihi. Amma bai kamata ce abin da zai taimaki kasa a ce a ki yin shi don ana ga wani zai tukunin ko kuwa wani zai amfani da shi ba. A siyasa duk lokacin da aka kawo doka ba a rasa samun korafi a kai, amma wanne za ka fi dubawa? A duba wanne ne ka fi amfani, wanda take nan ba ta da amfani a hankali za a mata gyara har a zo a ciyan ta yi kyau.
To bari mu ji tambaya ta ƙarshe, gare ku Abuja.
Yawwa, to Hajiya mai tambaya ta ƙarshe ita ce Sadiya ƴar Fulani daga Kefin jihar Nasarawa. Take tambayar ta nan shi ne, take tana son babban bako ya gaya mata ko mata guda nawa ne a majalisa, sannan kwamiti guda nawa mata suke wakilta a majalisa.
Na gaya musu cewa ba za a mata da suke majalisa na tarayya da na dattawa duka ba su kai 30 ba, shi ne gaskiya. Ina gan 26 ko 7 haka in zai yi tuna. To amma da yayi kowace kwamiti mata suna yawancinsu suna shugabancin kwamiti. Ba zan iya a kai tsaye ce da kwamiti nawa ba, amma na so su sani cewa a cikin 26 ko 7 da suke muke da su a majalisa, kusan rabinsu suna shugabantar kwamiti ba wai kawai na women affairs kaɗai ba, suna shugabantar. Yanzu ni ina ma abin da ake ce da shi Pan African Parliament. Wato majalisa ta Afirka ni memba ne, mu uku ne daga majalisar tarayya, mutane biyu sanatoci biyu daga majalisar dattawa. A mu uku din ni ne kaɗai na miji, shugaban mace ce ita ce sunanta Dosi Afiafi. To kaga mata ana su ma ana ba su shugabanci. Yanzu za mu yi tafiya mu je mu yi muhawara akan ya Afrika sai mu ita ne take jagurta wannan tafiya. To kaga suna samu suna shugabantar committee da ayyukan majalisa dai gurgudu.
To dan majalisa Abdulrazak Namdas shugaban committee yada labarai na majalisar wakilai, mun gode da ka samu dama ka shigo wannan fili na sai bango ya tsage ka ansa wasu daga cikin tambayoyin masu sauraron mu. Mun gode.
Na gode.
Haka kuma muna godewa wakilin sashen Hausa Nasiru Alhikaya da Malam Buhari Nusa Kumariya a saboda taimakon da suka bayar wajen daukan wannan shiri akan faifai. Sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu za mu gabatar da wani shirin. A huta lafiya.
A gaida Jummai, yanzu ga kaɗan daga cikin ra'ayin da kuke aiko mana ta hanyar email.
Sakon farko na haɗin gwiwa ne daga Yakubu Abdullahi Dambam da Alhaji Mustapha Shamadu Dambam da Sale Shahada. Suka ce fatan alheri ga dukkan ma'aikatan VOA Hausa. Dan Allah ku miƙa mana kukanmu wajen mai girma gwamnan jihar Bauchi Muhammad Abdullahi Abubakar da ya taimaka ya gyara hanyar da ta tashi daga garin Dambam zuwa garin Gurbana a cikin ƙaramar hukumar Dambam. Dan wallahi wannan hanyar ta yi matuƙar lalacewa, gashi kuma tana taimakawa wajen bunƙasa harkokin kasuwanci da aikin gona a yankin. Ƙalubalen ku wanda alhakin zaben ƴan takarkaru ya rataya akan ku, wato delegates kenan. Zaben wakili na gari wanda zai ci mana kitse a wuta shine burin kowane dan kasa da kuma talaka. Da fatan za ku yi tsam da ranku domin kawo mana ci gaba mai amfani a daukacin kasar baki daya. Sako daga Alhaji Abbas Baffa Chaledi, jihar Bauchi, Najeriya. Sai sako na ƙarshe yace duk jam'iyyar da ta tsaye da wanda take so, to ta sani jama'a fa za mu zabi waɗanda muke so ne, ba zaben jam'iyya ba. Duk wani zababbe ba ma buƙatar tallata kansa, ayyukan da yayi sun wadatar. Idan kuma ka san baka yi wa al'ummarka aiki ba, to kada ma ka dawo neman ƙuri'arsu kan mage ya waye. Sako daga Nasiru Kainuwa Hadija.
Kada fatan za ku ci gaba da aiko mana da sakonnin. Yanzu kuma ga labarai a takaice.
Ga takaitaccen labaran, a tun kafin rikicin harkokin kasuwanci tsakanin Amurka da China su yi zafi, 'yan kasuwa da ke harkokin kasuwanci a China sun yi gargaɗi kan illar da ƙarin harajin za ta iya haifarwa. A yanzu haka, wani sabon bincike da aka fitar wanda cibiyar kasuwanci ta Amurka tare da haɗin gwiwar cibiyar kasuwanci ta China da Amsham Shanghai suka yi ya yi nuni da tuni da yawa sun fara ɗanɗanawa. Fiye da kaso 60 cikin 100 na harajin biliyan 50 da Amurka da China suka dora ya fara nuna alamun tasiri mara kyau a harkokin kasuwanci na ƙaruwar buƙatar masana'antu da kuma ƙarancin buƙatar kayayyaki. Ana kyautar zaton wannan adadi zai ƙaru da kusan kashi 75 cikin 100 a zagaye na biyu na harajin. Ƙarin harajin dala biliyan 200 daga Washington da kuma wani na dala biliyan 60 daga Beijing zai ci gaba. A yanzu haka, sabuwar yarjejeniyar zaman lafiya da aka gyara na tsakanin jam'iyyun adawa da ke yaƙi da juna a Sudan ta Kudu don kawo ƙarshen yaƙin basasar da aka kwashe shekaru 5 ana yi, wanda ya yi sanadiyar mutuwar dubban mutane game da kurar miliyoyi daga gidajensu. Shugaban ƙasa Salva Kiir tare da shugaban 'yan adawa Riek Machar da sauran wakilan jam'iyyun adawa sun rattaba hannu a kan yarjejeniyar ta ƙarshe a makwabciyar ƙasar, wato Ethiopia, a jiya Laraba. Duk da cewa gwamnati na murna da wannan yarjejeniya, masu sa ido a ƙasa na ƙasa suna ta baba a kan yarjejeniyar. Wata ƙungiyar raji da ke da cibiyarta a Washington mai suna Enough Project tana da tambaya a kan yarjejeniyar a kan bayyana rashin ma'anar dubawa da daidaito.
Masu sauraro, da aka makawo ƙarshen shirin a wannan lokaci, amma da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi, wato karfe 8:30 kenan agogon Ghana, za mu zo muku da wani sabon shirin idan Allah ya yarda. Sannan kada a manta, idan ana son a sake sauraron wannan shirin da ma waɗanda suka gabata da kuma kallon labarai cikin hotuna da video, za a iya zuwa shafukanmu na intanet, wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin kallon waɗannan labarai. Yanzu madadin shi Nazir Ahmad Hausawa, sai kuma Bonsa Tufa da ya haɗa mana shirin baki ɗansa, da kuma injiniyanmu Wana Peter. Mahmud Lalo ke cewa ku huta lafiya. Daga nan sashin Hausa na murya Amurka, birnin Washington DC. Kada ku manta, ga tawagar shirin yau da gobe nan. huta lafiya.